This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Farance dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokai aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin 10 ga watan Yuni shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji fashin baki kan albashin da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar kwadugo da kuma gwamnonin jihohi su tsaya a kai.
Kace to ba za a ƙara kosusu ba, amma farashin kaya za su koma kamar zamanin Jonathan Goodluck misali. Duk mutane za su yi okay, kar a ƙara kosusu amma a koma na farashin, saboda 2030 din za ta sai maka wato abin da a wancan lokacin za ta sai maka abin da 2000 ba za ta sai maka yanzu ba.
Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim kuwa ke gabatarwa, inda yau shirin zai duba batun mummunan tasirin dambarwar diplomasiyya tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin akan 'yan kasuwar Ghana da ke kasuwancin albasa daga Nijar. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan fa'idar rage farashin kayayyaki a Najeriya yayin tattaunawa kan ƙarin albashi. Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Aisha Ma'az da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wata mummunar arangama da ta auku tsakanin wasu kabilu biyu a ƙarshen mako a yankin tsakiyar ƙasar Somalia ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 50, kamar yadda mazauna yankin da jami'an lafiya suka sanar da muryar Amurka yau Litinin. Sannan sun ce wasu mutum 155 sun jikkata a rikicin da ya kaure a gundumar Galgudud, daura da kan iyakar Somalia da Habasha. Fadan ya kaure tsakanin kabilar Dir da kabilar Marihan a ranar Asabar a wasu garuruwa a ƙauyukan da ke tsakanin yankin Abudwak da Herali a kan filin kiwo da magudanan ruwa, a cewar Faisal Abdullahi Khairi, wani kwamishana kuma mazaunin Herali. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta ga dangadan a Ukraine, Kremlin ta fara zaluntar manema labarai na cikin gida da na wasu kasashe, wanda ya kunshi tsorata su, yi musu barazana, korarsu da kuma kama su bayan kwashe shekaru 12 a matsayin wakilin jaridar kasar Spaniya El Mundo a Rasha. Javier Colas ya koma Madrid. Javier shine wakilin kafar yada labaran kasar waje na bayan nan da gwamnatin Rasha ta kora daga kasar, yana mai cewa
hemos estado bajo sanciones, es decir, nosotros hemos tenido.
He says foreign journalists have been under sanctions.
Wakilin muryar Amurka kenan yake fassara kalaman Javier, yace wakilan kasashen waje sun kasance cikin takura. Mun dade ana ba mu bizar wata uku kacal sabanin ta shekara daya kamar yadda aka saba a baya. Sunana a ya kasance cikin jerin mutanen da ake sa ido a kansu waɗanda ba a sabunta musu bizar su ba, sannan ba zan iya ci gaba da zama a jamhuriyar Tarasha ba kuma. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya buƙaci shugabannin yankin gabas da tsakiyar su matsawa Hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata don ganin an tsagaita buɗe wuta a Gaza. Blinken ya ce yanzu Hamas ce kawai ta zama daban ta wajen kin amincewa da sharuɗin yarjejeniyar da tuni Isra'ila ta amince da ita. Abin da ya fi dacewa a yi don gudun kada a sake samun fararen hular da rikicin ya ritsa da su shi ne ciyar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar gaba. A tabbata Hamas ta amince da ita. Wannan shi ne kawai abin da za a yi, abin da Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan a Cairo. Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗin maidawa Koriya ta Kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da loudspeaker da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakaninsu. idan ROK ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunzura mu akan iyaka babu shakka za ta fuskanci sabon martanin DPRK a cewar Kim Yo-jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi ta kafar yada labaran gwamnati KCNA tana mai amfani da sunayen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa na asali Koriya ta Kudu ta sake dawo da amfani da kuttun magana tana yi wa Koriya ta Arewa habaici da wato habaici jiya Lahadi a cewar sojojinta biyo bayan wani gargadin da ta yi tana bayyana niyyarta na yin hakan har idan Pyongyang ta ci gaba da jibge balambalan cike da juji a Koriya ta Kudu a ƙarshe jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zabukan majalisun dokokin Turai jiya Lahadi wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya akan makomar alƙiblar Turai a siyasance ƙuri'ar jin ra'ayin masu kada ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28 Marine Le Pen yar jam'iyya masu ra'ayin riƙau ta doke shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron idan jam'iyyar Pen ta yi nasara mafi rinjaye a majalisa za ta dauke wa Macron iko akan al'amuran cikin gida
Aisha Ma'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma bari mu shiga babur rahotanninmu daga Najeriya yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnatiyar kungiyoyin kwadago da kuma gwamnatin jihohi kan albashi mafi karanci mun tuntubi masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Farfesa Muhammad Ibrahim Amin kan albashin da ya kamata dukkanin bangarorin uku su tsaya a kai sai ya ce
So, da farko dai Malam Kalmasi abin da ya kamata mu fahimta shine ita gwamnatin tarayya tana iya kokarinta a bangare daya daya bangaren kuma su yan kungiyar kwadugo su kuma suna kallon abin da wato mafi karancin albashin nan zai iya samuwa mutum akalla ci da sha sutura da mahalli dan yanzu talakan Najeriya ba ma yana maganar wani abu da ya wuce wa'annan hukun bane abinda mutum zai ci inda zai dan samu ya kwanta ko na haya ko wanda zai iya samu rukansa da kuma tufafin da zai saka to amma su kuma bangaren gwamnoni koyaushe ba san me yasa ba amma koyaushe su ne babban matsalar Najeriya za ka ga su sun fi damuwa akan ayyuka na siyasa wanda za a ce sun yi a faɗa a jarida da sauransu a yanzu halin da ake ciki misali na matsin tattalin arziki da ake ciki a ƙasa amma za ka ga suna wasu ayyuka na babu gaira babu dalili gina gadoji kai yara ƙasashen waje da sunan scholarship da sauransu tare da cewa kuma akwai matsaloli a cikin gida shi kansa harkokin ilimin da ƙananan cutuka da kuma matsaloli na ma'aikata wanda ya kamata a tsaya a kula da su duk da cewa mun yarda da akwai matsaloli na ma'aikata sun yi wa jihohi yawa
to prof dan haka kana ganin tunda ke tsadan rayuwa tunda farko ta janyo wannan bukatar kara albashi kana ganin idan gwamnati ta dau matakan rage tsadar kaya a kasuwanni da dai sauransu kana ganin za a iya rage gibin da ke tsakanin wa'annan bangarori uku wato da gwamnatin tarayya da gwamnoni da kungiyar kwadago
ai maganar shi ne wato purchasing power idan misali Malam Kalmasi za ka ba wa mutum 10,000 10,000 nan watakila za ta ishe shi ne ya ci abinci a kwana uku to sai kuma ka ce maimakon ka ba shi 10,000 za ka ba shi 5,000 amma za ka rage kudin abincin nan misali na kwana 7 ya zama shi ne 5,000 ɗin nan to ya fi son 5,000 ɗin nan da 10,000 da za ka ba shi ai ba yawan kudin ne muhimmi ba abin da za a siya shi ne muhimmi yanzu bisa ga misali
kenan prof kana ganin idan gwamnati ta dau matakan rage tsadar kayayyaki a kasuwa zai taimaka gaya wajen rage gibin da ke tsakanin bangarorin uku kenan
sosai ai da a ce gwamnati ma za ta duk da dai ta fara daukan matakai tun da yanzu kaga ta ce ta
akan kamfanoni masu faida kayayyakin masarufi. So amma ta ce batch kuma kaga to da za ki gaba da daukan waɗannan matakan ta inda farashin kayayyakin za su sauka. So wata kila kaga buƙatar ƙarin albashin ta rugu ma ta kagaya. Bisa ga misali ba zan baka misali da kowa zai iya fahimta. 30,000 dinin da yake shine mafi karancin albashi yanzu. Misali sai a ce to ba za a ƙara kosisi ba amma farashin kaya za su koma kamar zamanin Jonathan Goodluck misali. Duk mutane za su yi da okay ka ƙara kosisi amma a koma na farashin saboda 30,000 din za ta sai maka wato abin da a wancan lokacin za ta sai maka abin da 100,000 ba za ta sai maka a yanzu ba.
Farfesa M.N. Amin kenan wani masanin tattalin arziki a Najeriya a hirarsa da Ibrahim Kalmasi Garba. Akan wannan batu na fa'idar rage farashin kayayyaki yayin tattaunawa kan ƙarin albashi a Najeriya, za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku a anjima. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina. Yayaya ko neman magana sai an so yuna.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu masu tafiya mu je mu doko, mun je ba mu zo mun ji dadi ba, manomi kuma ba za su ji dadi ba. Alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa 4-5 ya zan wani abu daban kuma.
Abin yayi kamari zai shafi talakawan da su ba su san hawa ba su san sauka ba. Yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda price albasa bai kamata ya kai ba dai ya kai wannan wuri.
Mummunan tasirin dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar Niger da takwarata jamhuriyar Benin akan ɗan kasuwar Ghana da ke hada-hadar cinikayyar albasa daga Niger din shine batun mu na yau. A dakace mu.
Kina barci ta gaba ta fita. Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta. Akanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta.
Madalla, masaurare dambarwar diplomasiya na ƙara tabarbara alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin musamman lamuran da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyaki. Bayan da ECOWAS ta janye takunkumi kan Nijar, sai ƙasar Benin ta buɗe iyakarta da Nijar ɗin, amma sai ita jamhuriyar Nijar ɗin ta ki buɗe ta bodar saboda abin da ta kira dalilai na tsaro. A gefe ɗaya kuma ƙasar China da Nijar ɗin na da yarjejeniyar safarar mai daga jamhuriyar ta Nijar zuwa can China ta hanyar jirgin ruwa da zai rinka sauka daga tekun Benin. Dalilin haka ne China ta gina bututun mai tun daga jamhuriyar ta Nijar ya ratsa ta cikin jamhuriyar Benin zuwa gabar teku. To amma da yake jamhuriyar Nijar ta ki ta bude iyakarta, sai Benin ta toshe bututun man tana mai cewa ba za ta lamince jamhuriyar ta Nijar ta yi amfani da kasarta da tekunta ba wajen safarar mai zuwa China muddin jamhuriyar ta Nijar ba ta bude bodar ta ba. Wannan al'amari da yana haifar da tseko ga kasuwancin albasa a Ghana kuma ya sanya farashin albasar na ƙara hauhawa a can ƙasar. Kashi 70-100 dai na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safarar ta ne daga jamhuriyar Niger. A halin yanzu dai manyan motocin dakon kaya na Ghana da wasu ƙasashe makwabta da dama makare da albasa daga Niger na can kan bodar tsamiya wato kan iyakar Benin da Nigeria, hanyar da suke bi yanzu a sanadiyar rufe iyakar ƙasar Benin da jamhuriyar Niger. Abokin aiki Idris Abdalla Bako ya bibi wannan lamari kuma ya hada mana rahoto kan mummunan tasirin da wannan dambarwar diplomasiya ke yi akan ‘yan kasuwar Ghana da kuma manoma da ke noma albasa a jamhuriyar Niger.
Dillalai da masu jigilar albasa daga Nijar zuwa Ghana na kokawa kan yadda ake rike motocinsu dauke da albasa ɗaya daga cikin iyakar Benin da Najeriya. Hakan ya sa suna asara da yawa kuma ya sa tsadar albasa na ƙara hauhawa a Ghana. gabanin juyin mulki da aka yi a Niger motocin albasar na bi ta iyakar Benin da Niger ne amma sabili da tsamin diplomasiya tsakanin kasashen biyu yasa suke bi ta cikin Najeriya sai su kullo ta wannan iyaka ta tsamiya sannan su shigo ta arewacin Ghana kamar yadda Alhaji Hussein Ali wanda aka fi sani da ECOWAS shugaban kasuwar albasa da ke Dominacy a yankin Accra ya ce
a farko muka biyo da kaya muna zo mu bi Niger mu bi doso zo mu bi kaya mu shiga Benin to yanzu a dalili Niger da Benin su yake tsakanin Syria ba wannan hanya iko ta like to yanzu ko ka doka kaya da Niger hanyar da zaka yi ka bi sai ka bi har Sokoto in ka bi Sokoto har ka zo ka bi Jega daga Jega sai ka zo ka bi Benin in ka bi Benin ka zo ka bi Togo sannan ka samu ka sallaka ka Ghana
Alhaji Hussein ya kara da cewa
mu masu tafiya mu je mu doko mun je ba mu zo mun ji dadi ba manomi kuma ba za su ji dadi ba su kuma suna noma suna kiran mu mu zo mu doka su mu ji dadi tasinan dai bai yi ba in ka je ka doka kafin ka zo alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar ya zan wani abu daban kuma da manya da shugabannin kasa da kasa da Niger da Benin da Nigeria don Allah su taimake mu mu masu tafiya mu doko kaya ga manomi mu samu jin dadi manomi kuma su ma su samu jin dadi manyan Ghana muna neman taimako da yanzu albasa 800 muke sai da kwanan ga saboda an tare motocin ga kwana uku kawai tare wanda aka yi kwana uku zuwa biyar ga albasa 1005 ake sayarwa
jami'an hulɗa da jama'a na ƙungiyar dillalan albasa na Ghana al'umar wanda aka fi sani da alfari yayi kira ga hukumomin kasashen Benin da Niger da ma na Ghana da su taimaka a samu sulhu
shugabannin mu na tsakanin Niger da Benin mu ya kamata su tuna mu talakawan su to kuwa ya kamata su tausaya muna haka mu kuma ya kamata mu girmama musu akan haka muke roƙo gare su su taimaka bambancin da ke tsakanin Niger da Benin abinda ya hada su ya fi abinda ke son ya raba su don abinda ke son ya raba bai taka kara ya karya ba da kuma har yau shugabanninmu na nan ƙasarmu na Ghana su kuma ya kamata su sa baki cikin abinda ke tafiya domin in abin ya yi kamari zai shafi talaka wanda su ba su san hawa ba su san sauka ba yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda price albasa bi kamata ya kai ba sai ya kai wannan wuri
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa
a gefen wani taron addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'ummar Niger wanda sarkin buzaye na yankin Accra sarki Hussein Adamu Wala mai lakabi na Madina ya shirya ya ƙara muryarsa da samun jituwa tsakanin kasashen yadda za a samu gudanar da kasuwanci ba da matsala ba
aikin mutanenmu da ke nan kasan Ghana kamar aikin albasa masu aikin timbanana masu aikin gishiri masu aikin itace masu aikin ada abinci da sauransu ya affect da dama kuma ya affect economy Ghana in a way sai samu da saboda shi muka tada wanga taro saboda azo sa roko mun bamu da abin da zamu offer Nigeria at least addu'a shine makamin musulmi sai sa addu'an mu zai sa kila sakiya yazo kila kuma fahimta between Niger su samu hadin kai da zai kawo saura da kuma Benin da sauran gari shine damuwan mu
nayi kokarin ji ta bakin wani jami'i daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu akan wannan batu amma ta ci tira sai dai tsohon jakadan Ghana a kasar Masar kuma mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ambassador Lieutenant Colonel Umar Sanda Ahmad a hira da nai da shi ta wayar tarho ya ba da shawara kamar haka
kamata diplomacy ya huce kuma fanka kowa sai ya shiga shiga hannun issue ci tanka gwamnatin Ghana ce da ta bi bayan kofa ta ne ta ba da yin hankuri
ambassador Umar Sanda ya ce dambarwar diplomacy tsakanin Niger da Benin ya wuce ECOWAS sai dai kungiyar AU ta sa baki domin Niger ta fice daga ECOWAS kuma ya kara da cewa ya kamata hukumomin Ghana su shiga cikin lamarin ta hanyar diplomacy masiya su tattauna da hukumomin Benin yadda motocin Ghana za su rika wucewa ta kasar su a cikin sauki to da fatan hukumomi da waɗanda abin ya shafa sun ji koken waɗannan ƴan kasuwa kuma za su dauki matakin gaggawa
masu aure ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdullahi Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma lokaci yayi da zaku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku mecece fa'idar rage farashin kayayyaki yayin tattaunawa kan karin albashi a Najeriya. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To waye ne daga jihar Sokoto? To daga jihar Sokoto yanzu bari mu je jihar Kaduna. Waye akan layi?
Daga jihar Kebbi magana.
Waye yake magana?
Daga jihar Kebbi Adamu Isa ne. Adamu na ai daga gida.
Okay, to muna jin ka.
Hadiga ne gaskiya mu sun samu ne mun fi san da cewa ai sauƙin abinci shi yanzu duka da albashi ne mun fi sauƙin abinci gaskiya. Duk abin da ake ma yayi abinci yayi sauƙi ko ai amma tallafin teku ne Allah ya tallafi teku yayi sauƙi to a kai mu sauƙi za su yi sauƙi. Abin da muke sauƙi da mun talakawa abin da muka yi sauƙi ne.
To mun gode. Yanzu kuma har yanzu dai muna jihar Kaduna amma za mu leka garin Zaria. Waye akan layi?
Sunana Alhaji Hassan Marafa, ba ka shan ruwa sai kullum da mutum da hada Zaria.
To Alhaji Hassan, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina gaskiya ba ku sai zama tsaye biyu a buɗe budojin ƙasar nan a yankin nan. Idan aka buɗe akwai shigo a shigo da abinci. In ce yin kare da wani abu. Da muku suna shan wahala, mu muna shan wahala musamman makasar Niger na da sauransu. Kuma gwamnati gaskiya ga masu sa ido a kamfanonin nan da suke yin kayayyakin masarufin. A tabbatar da cewa in haraji ne an rage musu haraji. In saboda tara ke sama abin da ya faɗa, wallahi mutane mun sama ake, ban mutu ake yi. Muna fatan da gaskiya gwamnatin nan ta ji kukan al'umma, ta ji kukan talakawa, a samu maslaha akan wannan tsarin kayayyaki akan abu.
To mun gode. Har yanzu dai muna jihar Kaduna. Waye ne akan layi?
Assalamu alaikum. Kana magana da Yakubu Tos sai ne sanin daga nan garin Kamari kullu zan ka samu kalbar mai kudi.
To Yakubu, menene ra'ayinka dangane da fa'idar rage farashin kayayyaki yayin da gwamnati take tattaunawa da kungiyar kwadago kan karin albashi?
Karin albashi yana da kyau, amma babban abin da ya kamata a mana sassa shi ne a yi mana yadda karbi za mu samu sauƙi da yawa. Zan kara ma ma'aikata karin nan wanda ba ta aiki kuma su zasu wani hali. Kuma haka ba, yawa. Saboda haka wanda ya kamata a yi shi ne kamata a ce abincin ya shiga ƙasa a aikin ya samu. To za a samu sauƙi da yawa. Amma irin wannan rayuwa da muke cikin kai abin ne sai a guri kawai. Wannan kuma ya kamata su yi wa jama'a.
To Aji Yakubu. To Aji Yakubu, muna godiya. Har yanzu dai maudu'in mu na yau ce. To waye akan layi?
Malam Yahaya Ali daga Dogon Lutsa Niger.
To Malam Yahaya, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina muna fatar da Allah a buɗe budojin nan saboda al'umma ta samu walwala. Na
amma gwamnati ba ta bude iyakokin ba da kuke magana?
Ba ta bude ba saboda tun can kasa Benin su ne sun ka sanan ta'adin sun kai mai sanannin kware.
To mun gode Malam Yahaya. Yanzu kuma za mu leka jihar Sokoto. Waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya.
Assalamu alaikum salam. Malam Bello, menene ra'ayinka?
Kala-kala. To gaskiya ra'ayina shine ƙarin albashi gaskiya ga ma'aikata yana da alfanu ƙwarai da gaske. Idan muka diba irin mace halin mace da ake ciki kuma sassabta faraki gaskiya abu ne wanda ya kamata a yi domin duk wanda aka ƙara albashin matuƙar babu faraki bai sauka ba kaga gaskiya abubuwan ma'aikata suna cikin halin ƙaƙanikai kuma matalakawa sukan suna cikin halin ƙaƙanikai muna fatar dai a cikin masala'a ƙara ma ma'aikata albashi kuma a sassabta faraki. Wannan shine ra'ayina biyo. Na gode.
To mun gode Bello daga jihar Sokoto. Yanzu za mu je jihar Oyo garin Ibadan. Waye a kan layi?
Sunana Manu da ɗan tiri na Asirile.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
Abinda ra'ayina wato kada wannan ƙarin albashi ne don a sauke farashi. Don farashi ya rabu albashi ma'aikaci abinda an kaba su zai amfani. Amma yanzu duk yadda an kaba ma'aikaci dubu ɗari a kaba ma'aikaci ba zai ishe shi saboda an sai tsadar rayuwa ko ya yi tsada. Da kayan magani kuma da kuma yadi kuma ya yi tsada tare ma'aikaci za a kashe wurin da zuwa ma'aikata ta yi sai da abinci gida ne kaga abin kama wani ke da zama su a rage farashi muna fitar muna ba da shawara ga gwamnati da yi kokari a rage farashi idan an rage farashi ne insha Allah albashin da aka yi su ba.
To mun gode daga garin Ibadan za mu koma jihar Naija. Waya jihar Naija?
Assalamu alaikum warahmatullahi kuna tare da idan ne wankin hula a garin mai gode a cikin jihar Niger memba mu da matasa Afrika da jihar Niger.
To mai wankin hula menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne yau?
Ni kallon gaskiya ya kamata a ce shugabannin mu musamman na gwamnati da kuma shugabannin mu yan kasuwa su zama tsoron hama gare mu a baki daya ya kasance duk wanda Allah ya rahama ta abin da zai ciyar da wani ko ta bangaren kasuwa ya kamata ya taimaka ya kasance a sabu ta al'amarin rayuwa domin saboda Allah ta ɗayan sai ya halin da ake fita cikin gidaje birni da ƙauye a halin yanzu nan ya kamata a ce yan kasuwa su zama tsoron hama gare mu abin da suke da ƙoƙarin yan kasuwa mu kira da kuma sun shugabannin bangaren gwamnati Ibrahim Wanki na gode a cikin jihar Niger.
To masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
So Hafiz a takaicen wata mummunar arangamar da ta auku tsakanin wasu kabilu biyu a ƙarshen mako a yankin tsakiyar ƙasar Somalia ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 50 kamar yadda mazauna yankin da jami'an lafiya suka sanar da muryar Amurka a yau Litinin. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta ga dangadan a Ukraine, Kremlin ta fara zaluntar manema labarai na cikin gida da na wasu ƙasashe wanda ya kunshi tsorata su, yi musu barazana, korar su da ma kama su. Bayan kwashe shekaru 12 a matsayin wakilin jaridar kasar Spaniya El Mundo a Rasha, Javier Colas ya koma Madrid. Javier shine wakilin kafar yada labaran kasar waje na bayan nan da gwamnatin Rasha ta kora daga kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya buƙaci shugabannin yankin gabas ta tsakiya su matsawa Hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata don ganin an tsagaita buɗe wuta a Gaza. Blinken ya ce yanzu Hamas ce kawai ta zama daban ta wajen kin amincewa da sharuɗin yarjejeniyar da tuni Isra'ila ta amince da ita. Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗin maidawa Koriya ta Kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakanin su. Idan ROK ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunzura mu akan iyaka babu shakka za ta fuskanci sabon martanin DPRK a cewar Kim Yo-jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi ta kafar yada labaran gwamnati KCNA.
To To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Ledes Gresham, da kuma engineer mu ne yanzu Mr. Chan. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Assalamu alaikum.